daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamme da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Za kuma iya sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Yamai, a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 18 ga watan Janairun shekara 2019. Aminu Buhari auna ce tare da Zahrawa Aminu Fage a cikin shirin na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanan labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya tilasta wa shugabar Majalisar Wakilai Nancy Pelosi jinkirta ziyara zuwa kasashen waje a ci gaba da takaddamar su. Wani rahoto na zargin cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci tsohon lauyansa yayi ƙarya ma Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka game da yunkurin sa na gini a birnin Moscow na Russia. Kasar Congo ta yi watsi da kiran da kungiyar tarayya Africa ta EU ta yi cewa ta jinkirta sanar da sakamakon zabe.
Kanun labaran duniya kenan kuka saurara. To a jamhuriyar Niger an ci gaba da neman hanyoyin murkushe matsalar ta'addanci.
Muna fuskantar kalubalen tsaro mafi girma a tarihin kasashenmu. Sauraka dole ne mu dage don ganin mun yi nasara a yakin da muka sa gaba.
Sannan malaman Chadi sun halarci taro a Niger na neman ci gaban al'amarin da suka shafi addini da ƴancin mata.
Shine musulunci da kuma ci gaba.
Muna kuma tafi da wasu rahotanni da ma shirin duniyar Amurka. Sannan za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Da farko, bari mu fara da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sa ala tilas shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta soke ziyarar zuwa kasashen Afghanistan da Brussels jiya Alhamis, wanda shine na baya-bayan nan cikin rigingimin siyasar da suka biyo bayan rufe ma'aikatan gwamnati mafi tsawo a tarihin Amurka. A wata wasiƙar da ya aika wa shugabar Majalisar Wakilan, Trump ya hana mata da sauran 'yan majalisar wakilai amfani da jirgin sojan ƙasar don tafiya su gana da ƙawayen Amurka a ƙawancen NATO a Brussels da kuma sojojin Amurka a Afghanistan. Yana mai cewa kasancewar ma'aikatan gwamnatin Amurka ba sa samun albashi na tabbata ko ke ma za ki yadda cewa jinkirta wannan tafiya shine yafi dacewa. Mai magana a madadin ofishin Pelosi ya ce wannan ziyarar da an yi ta da ta bayar da dama yin mahimman jawabai kan matsayin kasar game da wasu batutuwa na tsaro da kuma ta zama wata dama ga Pelosi ta gode ma sojoji. Wasikar da shugaban kasa ya tura ma Pelosi bata yi magana kai tsaye kan kiran da Pelosi ta yi ma shugaban kasar cewa ya jinkirta jawabai kan makomar kasar, wato State of Union Address, a ranar 29 ga wata har sai an samar da kudin gudanar da gwamnati kuma an kawo ƙarshen rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati. An rawaito cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi wa 'yan majalisa ƙarya akan ƙoƙarinsa na son gina otel ɗin Trump Tower a birnin Moscow. Ranar Alhamis, wata kafar sadarwar intanet ta BuzzFeed News ta rawaito cewa rahoton ya fito daga wasu mutum biyu daga hukumar bincike ta FBI wanda ba a san ko su suwaye ba. akan shugaban Amurka da tsohon lauyansa Michael Cohen. Majiyar ta ce Cohen ya fada masu bincike na musamman na Robert Mueller cewa shugaban ya fada masa yayi ƙarya ma 'yan majalisa akan mu'amalolinsa da ƙasar Rasha. BuzzFeed ta ce masu binciken waɗanda ba a san ko su suwaye ba su ma suna cikin wannan binciken. A cewar kafar yada labarai ta BuzzFeed, shugaba Trump da 'ya'yansa biyu Ivanka da Donald Garami suna samun bayanai filla-filla akan ginin daga Cohen wanda suka saka a mai kula da aikin. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta yi watsi da kiran da ƙungiyar tarayya Afirka ta EU ta yi cewa ta jinkirta bayyana sakamako na ƙarshe na zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan jiya. Tana mai jaddada 'yancin kotun kundin tsarin mulkin ƙasar wanda tunuma ta fara sauraron ƙarar da aka ɗaukaka kan sakamakon zaben. Ana kyautata zaton cewa da safiyar yau Juma'a, kotun ta kundin tsarin mulkin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo za ta yanke hukunci kan buƙatar da mutumin da ya zo na biyu, Martin Fayulu, ya gabatar ta sake ƙidaya ƙuri'un saboda a cewarsa an tafka maguɗi. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta EU ta fitar da wata sanarwa jiya Alhamis inda take kiran gwamnatin Congo da ta tsayar da sanar da sakamakon zaben, cewa tana zargin akwai babbar matsala a zaben. Ranar Lahadin da ta gabata aka sanar da sakamakon cewa dan jam'iyyar Adawa Felix Tshisekedi shi ya lashe zaben, amma Fayulu ya kai ƙara kotu cewa bai yarda da sakamakon zaben ba. Yana zargin shugaban ƙasar na yanzu Joseph Kabila ya hada baki da abokin adawarsa wanda ya lashe zaben. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar Laraba, ƙungiyar ISIS ta yi wani mummunan ta'adi wanda ya sake girgiza garin Manbij na arewacin Siriya bayan har da ya fara dan murmurewa. Ƙungiyar ta'addancin ta kuma sake tayar da muhawara ko an murƙushe ta ko a'a. Lokuta kaɗan bayan sun tura ɗan ƙunar baƙin wake zuwa ƙungiyar 'yan sintiri na sojojin Amurka tare da takwararta na Siriya. Amurkawa huɗu ne da sojojin yaƙin Amurka biyar suka mutu.
Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, an ci gaba da neman hanyoyin murƙushe matsalar ta'addanci da ya addabi yankin Sahel. Hukumomi a jamhuriyar Niger sun kafa wata sabuwar rundunar musamman da ake kira da Garsi mai kunshe da jami'an tsaro. Sojoji zalla wacce za ta yi aiki kafada da kafada da wasu takwarorinta na nahiyar Afirka. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Farfajiyar makarantar horar da jami'an tsaron jandarma da ke unguwar Kwara ta Giya Mai kenan a yayin bikin kaddamar da ayyukan rundunar Garsi, wace hukumomin tsaron Nijar suka kafa takanas da nufin karfafa matakan yaƙi da ta'addanci. Kamar yadda wani taron ministocin tsaro da na cikin gidan kasashen yankin Sahel da ya gudana a shekarar 2016 a garin N'Djamena ya shawarci gwamnatocin kasashen Jason Sahel a kai, da yake jawabi a yayin jagorancin bikin kaddamar da ayyukan wannan sabon runduna. Ministan tsaron kasar Nijar Kalla Mutari ya bayyana cewa muna fuskantar kalubalen tsaro mafi girma a tarihin kasashenmu, saboda haka dole ne mu dage don ganin mun yi nasara a yakin da muka sa gaba. Wannan ita ce hanya mafi a'ala da za ta ba mu damar sakawa sojojinmu da suka kwanta dama a fagen daga. Kamar yadda muke da nauyin samar da tsaron da zai baiwa talaka damar gudanar da harkokinsa a hankali kwance. A cewar jagorar tawagar tarayyar Turai a Nijar Dr. Denisa Ionite, miliyan 5.8 na euro ne kungiyar tarayyar Turai ta keɓe domin wannan runduna, kudaden da aka yi amfani da wani bangaren su don samar da kayan aiki na fiye da miliyan 3 na euro wadanda suka hada da motoci da babura da dai sauran kayayyakin amfanin mayaka.
Le soutien financier de cette action compte pour 5,8 millions d'euros pour le projet au Niger.
Gamsuwa da yanayin hulɗar da ke tsakanin kasar Niger da kungiyar tarayyar Turai da dai bangare yarda da jajircewar jami'an tsaron jandarma wajen yaki da masu aikata miyagun ayyuka yasa wannan kungiya amincewa daukar dawainiyar wannan runduna ta garsi wace a gwajin da aka yi a yayin bikin yaye Dakarinta alamu ke nunin sun lakanci dubarun yaki irin na zamani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaye da Sule Mummuni Barma. A Niger, wata takaddama ta taso tsakanin wasu 'yan kungiyar 'yan ruwarwa da jami'an duwanye ko customs a garin Magariya. Yayi sanadiyar rasuwar wani matashi dan a Chaba da ya dauko mai daga Najeriya. Abinda matasa 'yan ruwarwa suka nuna fashin su har suka fara kona wasu kayayyakin da ma'aikatan duwanye ke da shi da kona tayoyi a Magariya. Lokacin ne hukumomi suka tsaye da su za ku je cikakkun bayani daga a cikin rahoton da wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta aiko mana.
Mamman Marji, darakta ne na wani gidan rediyo da ke garin na Magariya, ya yi mana karin haske kamar haka.
Irin masu shigilan man wannan da ake da 'yan sarandun mai haka. Ine wani yaro ya dauko mai daga Nigeria zai wuce nan da magaran a bisa hanyar shi da komawa daga Nigeria sai gamu da birkatu suka bi shi ne tsautsayi ya kawo har suka buge shi da mota ya kwaji ya ji ciwo yanzu suka dauke shi za su kai su kai shi hotel. Nan zandar abu su hanya da rai ya hali ya yi tafi da wasu na da abokan shi 'yan kafu-kafu da abokan sana su da wanda suke kawo mai da tsoron su dai suka tattaru suka tafi can wurin birgada a Gomba can kusan bandi daga iske a gurin na ruwa duka da wani kayayyaki da abin da duka suka kona komi da komi. Yayin suka dawo suna so su yi hayaniya ne da kone-kone sun cikin gari a idan sun fara kai sha'adi ne martaba sarkin Magariya da SSH na Prefecture suka yi sauki suka zo suka bi suna bin har suka zo suka samu inda suka fiye da su.
Bayan mahukuntan sun tare matasan sun nemi a je fadar mai martaba sarkin na Magariya.
Daga nan suka ba su haƙuri suka ce yanzu sun gayyace su su je can fadar mai martaba sarkin daura ta Magariya don a tantamana. Suka tafi can da aka je aka yi sutura da yaro aka dawo suka je can fada. Da suka je fada duka aka saurare su da abin da ya faru da ma abin da yake faruwa can baya da tsakankanin su da su da ma'aikanta. Kowanne ya bada duka abubuwan da suke can musu tuwa kwarya da shi da suka saurare su da sarkin Magariya da sarkin Bande da FGA kowanne ya ba su amsa tambayoyin da suka yi.
Wannan matsala ta tsakanin 'yan ruwa-ruwa da jami'an tsaro ba wani sabon abu bane, ta dade tana ciwo matasan tuwo a kwarya sai dai sun ji dadin yadda mahukuntan na Magariya suka yi musu.
Yanzu tun da wannan abu shi ya riga ya faru kenan hakuri ne shine gaba da komai. Suka ji dadin ma karban da ja da aka musu suka ce eh su sun ji dadi wannan sauraron su ma da aka tsaya a kan gaskiya suna tare da wannan hukuma ta dalgashiya da ma nan ta gwamnatin da dai har sun saurare su kuma sun ce su wannan abu sau da kafa a ga wannan yaro an fidda mai haƙƙin shi wanda ya rasu kuma da ma matsalolin da suke samu tsakankanin su ɗan kafu-kafun da ma'aikanta daga nan har da uwayen yaran duka da dangin shi da abin da duka suwa suka ce wallahi wannan abu da yi da abin da aka ɗauka a nan su ma suna bayan abin da aka
kenan da suka iso Magariya ba su yi kone-kone a Magariya ba.
A tun dan fara kone-kone sai na ce muku kamar sarki da SSH na Prefecture suka jaburo suka zo suka karbe su.
A ɗaya waje na nemi jin bayani daga mahukunta sai dai na kira wayoyin mataimakin shugaban gundumar ta Magariya ba amsa. Shi ma mai martaba sarkin na Magariya a ta bakin magatakardan shi ya ce ba zai yi magana ba. Yanzu haka dai kura ta lafa biyo bayan tarban abin da mahukuntan na Magariya suka yi. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
A gaida Tamar Abari, Wata tawaga ta kwamitin koli na addinin musulunci na kasar Chadi ta yada zango a nan da magaram inda suka gana da manyan malamai da hukumomi ta kawo musu babban albishir na wani taron kasa da kasa na addinin musulunci da za a gudanar a da magaram Ustaz Bashir member a kwamitin tsare-tsare na ayyukan addinin musulunci na Niger shine ya jagoranci tawagar zamu koma ga Tamar Abari domin jin karin bayani
Ustaz Bashir mamba ne a kwamitin tsare-tsare na ayyukan addinin musulunci a Jamhuriyar Niger.
Mambobi ne guda hudu na kwamitin koli na addinin musulunci na al'amura na addinin musulunci na Chadi mai matsayin kamar Council Islamic na Niger wanda ke mun zo tare da sunan jihar da magaran da mu canza ra'ayin ayyukan da muka kai can kowa gwada kwarewar shi akai mu kama ma juna mu tantance miyo a wannan al'amura na ayyuka da muke yi wanda ke shahi ayyuka na ci gaba. Ilahiya da ilimi da kuma abin da ya shahi haƙƙi na yammaci bayan wannan kuma mun zo nan don mu yi ma malaman yankinmu albishir da wani taro da ake so a yi ƙwarya-ƙwarya na Afirka a nan garin da magara wanda yake mun tantance miyo da magabata na jiha na addini da kuma magabata na masarauta ta da magara musamman masarkin da magara mun je mu kama shi ziyara jiya mun dan tattauna ku
taron na Niger zai kasance kamar na Chadi sai dai za a maida hankali kan matsaloli na mata
to wannan taro tamkar wanda aka yi a Chadi ne bara wanda ke ya kasance tambar shi shine musulunci da kuma ci gaba nan ma Niger haka ne za a yi to amma yanzu ban da ya ci ya mawzu'in zai kasance kaza ne amma hakika mawzu'in zai kasance iya dangantaka da addinin musulunci da kuma ci gaba za mu gani bangare na lahiya mai za a yi magana akan shi bangare na ilimi mai za a yi magana akan shi bangare na mata mai za a yi magana akan shi kuma wannan kamar yadda ku ji a wannan bayanai da muka yi duka sai ya zamanto duk abin da za a yi bai saba ma addinin musulunci ba ya zamanto hujjoji ne ingantattu wanda za a yi magana akan su
wani irin tasiri ne irin wannan taro zai yi a nan kasar ta mun ta Niger ko kuma musamman ma anan da magaran da aka zaba dan a shirya shi
to shi dai aka zabi da magaran an zabe ta ne saboda gari ne na addini wanda a cikin tarihi an san da shi kuma kowa ce da magaran ya san yayi magana akan addinin musulunci wannan alfanar da zamu samu a cikin shi shine mi na farko dai kun ga akwai cece ku ce abin da shahi a zamantakaiya ta mace a gidan mijinta da wayan sake-sake da kuma abin da shahi ba ya mace tarbiya ma'ana a bar ta nemi ilimi mai zurfi akwai matsalar wannan bayan shi kuma akwai matsala ta abin da shahi lahiya ta mace da yaro gaba daya sun da na samu cece ku ce akan su wannan taro zai ba da dama a samu hujjoji karara wanda suke masu haske ne abin da shahi matsayin musulunci a game da wannan al'amuran
ita ma dai Khaliya Muhammad Sali mataimakiyar kungiyar mata malaman addinin musulunci na kasar Chadi kira ta ga mata kamar haka
la femme doit apporter et doit être à côté de nos hommes qui sont avec nous aussi que on a constaté
ita ma mace ta kawo gudunmuwarta ta kusanci malamai domin ta san wasu abubuwa wanda mun lura su ma malaman suna tare da mu
donc parler et expliquer ce qui est de l'islam en rapport avec la femme
a kuma yi bayani game da abinda musulunci yace kan mata
donc ce symposium va parler de la femme et de l'éducation de la santé de reproduction de tout cela donc ça va être des professeurs des ulama qui vont venir de l'étranger qui vont appuyer cela
wannan taro zai yi magana ne kan mace iliminta kiwon lafiya wanda masana da manyan malamai na kasashen duniya za su taimaka a yi shi su ma mahalarta haduwar sun yi na'am da wannan babban labari
Liman Malam Haruna Abdullahi wanda ake cewa babban gardi mai wa'azi ne mai darasu ne mai makaranta lahi mai farin ciki kwarai tunda sun yabe mu sun zabe mu mu daure kanmu aka wannan wato shirin babban taro da muke murna wato da zamu hadu murya daya wanda za ta kara mu ta kara ƴaƴanmu ta kara kasar mu ta kara kasar musulmi da ma wanda ba musulmi ba da zamu zauna lafiya haka ne gurin mu gaba
malama sa'aditu malam indai ana irin wannan hadin kan tare da mu da su a gama karfi insha Allah za a cimma gurin abinda duk muke bukata na hadin kai saboda matsalolin da suka shahi ya mata musamman su suke cikin matsala a yanzu
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
Tamar Abari kenan kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 10 na safe da minti 19 yanzu ga shirinmu na gaba
jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin tasirin da rufe wasu sassan ma'aikatan gwamnatin Amurka ya yi wanda a yau ya shiga yini na 28. Sunana Mahmud Lalo. ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka 1800 ne suka rasa albashinsu a ranar 11 ga watan Janairu. Sanadiyar rufe wasu sassan ma'aikatan gwamnati da aka yi takaddamar da ta samo asali daga ja'in jarda shugaban Amurka Donald Trump da 'yan majalisar dokokin Amurka na bangaren 'yan Democrat ke yi kan batun gina katanga. Wasu daga cikin ma'aikatan an dakatar da su daga zuwa aiki, yayin da wasu su da ayyukansu ke da matukar muhimmanci ke zuwa aikin ba tare da ana biyan su albashi ba. Wannan yanayi ya jefa dubban ma'aikatan cikin matsanancin hali, musamman kan abin da ya shafi biyan kudaden haya da na wuta da ruwa da gas da sauran bukatun yau da kullun. Hakan yasa da yawa daga cikin ma'aikatan suka bazama neman wasu ayyukan yi kafin a sasanta wannan rikici, wanda har yanzu babu wata alama da ta nuna za a kawo ƙarshen sa. Wasu dai sun koma harkar safarar fasinja da kamfanonin Uber ko kuma Lyft ne, yayin da wasu ke neman ayyukan koyarwa a mataki na wucin gadi. Wani binciken jin ra'ayi da kamfanin dalancin labarai na Reuters ya yi tare da haɗin gwiwar kamfanin Ipsos ya nuna cewa kusan mutum hudu cikin kowane rukunin manyan mutane goma sun shafu da wannan rufe ma'aikatan gwamnati ko kuma sun san wani da lamarin ya shafa. Hakan ya sa wasu 'ya'ya suka fara ta iyayensu kirkiro da hanyoyin samun kudaden shiga kafin a sasanta wannan rikici. Bella Berales wata matashiya ce da ta fada harkar sayar da man shafawa haɗin gida a yanar gizo, inda ta kan samu kwastomomi daga ciki da wajen Amurka.
Wasu daga cikin kwastomomi na 'yan anguwan nan ne, har ma da 'yan wasu ƙasashe da kuma sassan ƙasar nan.
Irin wannan tallafi da Bella take samawa iyayenta abu ne da zai iya yin tasiri sosai, a cewar David Joffe, jami'i a wata kungiya da ke samar da abinci kyauta ga mabukata wacce ba ruwanta da riba. Ya ce abin sha'awa ne kaga mutane masu shekaru daban-daban musamman matasa irin su Bella suna kokarin taimakawa iyayensu. Abin da take yi ya burge ni, kuma kamar yadda kake gani a kafafen sada zumunta akwai kungiyoyi da dama da suka fito domin taimakawa. Wannan yunkuri ne mai kyau da muka gani ya zuwa yanzu. Kamar yadda Joffe ya faɗa, akwai cibiyoyi da dama a sassan Amurka da aka buɗe domin ciyar da ma'aikatan na gwamnati da iyalansu waɗanda wannan takaddama ta rufe ma'aikatan gwamnatin ta shafa. To sai dai ire-iren waɗannan ƙananan harkokin kasuwanci da tallafi da ake bai wa ma'aikatan ba lallai bane su share musu hawaye a wasu fannonin rayuwa. Misali, akwai kuɗin biyan haya da na wuta da ruwa da gas da ake amfani da shi wajen girke-girke da kuma dumama gida, musamman ma a wannan yanayi na sanyi da aka shiga, wanda ko a ƙarshen makon da ya gabata dusar ƙanƙara ta zuba babu ƙaƙƙautawa. Masana a fannin tattalin arziki a nan Amurka sun yi gargaɗin cewa yayin da tattalin arzikin ƙasar ke bunƙasa cikin shekaru goma da suka wuce, fannin na tattalin arziki zai iya fuskantar koma baya cikin watanni hudu na farkon wannan shekara, muddin ma'aikatan gwamnatin suka ci gaba da kasancewa a rufe zuwa watan Maris. Wannan fargaba na faruwa ne yayin da shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ke cewa ba za su gayyaci shugaba Trump ya zo ya gabatar da jawabin shekara-shekara na yadda halin da ƙasa ke ciki ba, inda ta ambato batun rashin cikakken tsaro da za a iya fuskanta saboda yadda rufe ma'aikatan gwamnatin ya shafi fannin tsaro. Da 'yan jarida suka tambayi Pelosi shin ko hakan ba mataki ne na toyewa shugaban haƙƙi na gabatar da jawabinsa ba, sai ta ce,
"No, I'm not denying the platform at all. We're saying let's get a date when government is open. Let's pay the employees."
A'a, ko kaɗan, ba wai ina tauye mai dama ba ne. Abin da nake cewa shi ne, mu tsayar da wata rana da za mu buɗe gwamnati, a biya ma'aikata. Wataƙila shi yana tunanin babu komai idan ba a biya ma'aikata haƙƙinsu ba. Ni ban amince da haka ba, kuma tawagata bata amince da haka ba.
To, sakatariyar yaɗa labarai a fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce a ranar Laraba shugaba Trump ya gana da wasu 'yan majalisar dokoki daga bangaren 'yan Democrat da na Republican domin ya jaddada muhimmancin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico.
Our hope is the same that it's been since this conversation started, and that's that we'll get actual.
Ta ce fatanmu yana nan kamar yadda yake tun da aka fara wannan tattaunawa, wato muna buƙatar kuɗin da za mu samar da tsaro a kan iyakarmu, ciki har da batun gina katanga. Muna fatan 'yan Democrat za su mai da hankali wajen magance wannan matsala ta kan iyakarmu.
Yanzu dai Amurka musamman ma'aikatan gwamnatin tarayya sun zura ido ne su ga yadda za a samu maslaha kan wannan takaddama, wacce har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani bangare da ya nuna alamar zai miƙa wuya. Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Daula Salim, Davina Muftadi, da Jeff Costa, sai Julie Lagos Gresham da ta hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo ke cewa, huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro.
Sabon mu na farko a yau ya fito ne daga Bala Muhammad, garkuwan kungiyar murya talaka a rashin jihar Bauchi, inda ya ce salam VOA Hausa. A gaskiya ko kadan bamu ji dadin yadda wasu suka kai hari a tawagar dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba ba, dan haka muna kira ga jami'an tsaro da su hanzarta gudanar da bincike game da hukunta waɗannan ƴan tada zaune tsaye, domin kuwa yanzu ƙasar Najeriya zaman lafiya muke fata. Allah ya sa mu dace, to amin. Sakoma na gaba kuma ya fito ne daga magoyan bayan ɗan jarida, wato Bashir Kansala mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji a jihar Kebbi da Sani Umar, su kuma suka ce salam sashen Hausa na muryar Amurka. Gaskiya muna tadda Allah wadai da irin kisan gillar da ake yi wa ƴan jaridu a faɗin duniya, musamman kisan baya-bayan nan da aka yi wa ɗan jaridan nan na ƙasar Saudiya, wato Jamal Khashoggi, a ofishin jakadancin Saudiya da ke ƙasar Turkiya. Kwasam sai gashi kuma wasu mutane uku a kan babur sun harbe wani ɗan jarida mai bincike, Ahmed Husseini, a birnin Accra da ke ƙasar Ghana. Allah ya kyauta gaba, to amin amin. Ga kuma sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Haruna Taylor a jihar Jigawa, su kuma suka ce assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku bamu dama mu yi kira ga ƴan uwa da matasa da mu kauce wa fadawa cikin bangar siyasa, kada mu yadda ƴan siyasa su yi amfani da mu wajen cimma buƙatar su.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
An samu gawar wani masanin kimiyyar ƙarƙashin ƙasa ɗan ƙasar Canada wanda aka yi garkuwa da shi a farkon wannan satin a Burkina Faso, a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar. Wasu 'yan bindiga ne suka sace Kirkwoodman ranar Talatin da ta gabata daga wani ɓoyayyen guri na harkar ma'adanai da ke arewa maso gabashin ƙasar. A cewar ma'aikatar tsaron ƙasar, an samu gawarsa a kusa da iyakar ƙasar da Mali da Niger a Gorom-Gorom. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Canada, Christy Freeland, ta tabbatar da kisan Woodman. A cewarta, Canada ta yi Allah wadai da waɗanda suka aikata wannan masha'a. Ta ƙara da cewa, muna aiki tare da gwamnatin Burkina Faso da ragowar ƙasashen waje domin ganin an kama waɗanda suka aikata wannan laifi kuma an gurfanar da su. Shugaban Amurka Donald Trump ya sa ala tilas shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta soke ziyara zuwa ƙasashen Afghanistan da Brussels.
Masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahrawa Aminu Fage da ta taya na gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, sai injiniyanmu na yau Mr. Chang, Amina Buhari a wani ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare.